Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. A ziyararsa ta farko zuwa kasar Jamus, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugabar Jamus Angela Merkel jiya Juma'a a birnin Berlin don tattaunawa da za ta mayar da hankali kan Iran da China. Kafin wannan ganawar da za su yi da Merkel, ta ce Amurka na ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar Jamus a wajen Turai, amma a kan batun Iran ta fito karar ta nuna cewa Jamus tana goyon bayan yarjejeniyar nuclear Iran, wadda aka cimma duk wadda cewa Amurka ta zanye daga yarjejeniyar. Sakatare Pompeo ya faɗi lokacin wannan ziyara da ya kai Berlin, yana mai cewa Amurka ba za ta shiga hanyar shirin Intex ba, wani shiri da kasashen Turai ke samarwa domin kare kamfanoni daga takunkumin da Amurka ta saka kan duk wanda ya harka da Iran, idan har ayyukan da kamfanonin suke na samar da agajin jin kai ne da wasu kayayyaki da aka halarta. Ya zuwa yanzu dai shirin Intex bai fara aiki ba tukunna, amma Turai na fatan zuwa rani zai fara aiki kamar yadda ya kamata. Ministan harkokin wajen kasar Mexico ya ce ya fara tattaunawa da jami'an Amurka bayan da shugaban kasa Donald Trump ya yi barazanar sakawa kayayyakin Mexico haraji kan ci gaba da samun kwararar bakin haure daga kan iyakokin kasashen biyu. Marcelo Ebrard ya faɗi ta shafin Twitter jiya Juma'a cewa ya yi magana da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ta wayar hannu, kuma ya ce ranar Laraba za su gana ido da ido a birnin Washington DC. Da yake mai da martani shugaban kasar Mexico Andre Manuel Lopez Obrador ya ce, ina son in jaddada cewa mu ba wanda za a firgita da barazana bane. Za mu bi hanyar da ta dace, za mu kuma mutunta Amurka da shugabanta Donald Trump. Amma duk da haka, muna ganin hanyar tattaunawa da juna ita ce mafi amfani wajen warware matsalar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka na ikirarin rage yawan sojojin kasar da ke Asiriya, duk da yake dai sun bayyana adadin sojojin da suka rage a kasar domin taimakawa wajen share sauran gyauran yan kungiyar ISIS. Daraktar rundunar yaki da kungiyar IS a Pentagon, Chris Meyer, shine jami'i na baya-bayanan da ya yi magana akan yawan sojojin Amurka a Siriya. Ya ce an kwashe wancan sojojin lokacin da yake magana da manema labarai. Ya ce yawan sojojin da yanzu haka suke a Siriya sun ragu sosai idan aka kwatanta da yawan su na baya, kuma yawan sojojin zai ci gaba da yin ƙasa idan har suka ci gaba da rage su. Maganar miya na zuwa ne mako guda bayan da wakilin Amurka na musamman a Siriya, Jakada James Jeffrey, ya faɗa wa 'yan majalisa cewa sojojin Amurka a Siriya sun ragu idan aka kwatanta da yawan su na watan Disamba, lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sanar da cewa zai kwashe sojojin Amurka da ke Siriya zuwa gida. Wani masanin kimiyya ɗan ƙasar Turkiyya kuma ɗan Amurka, wanda aka wasako bayan kwashe shekaru uku a gidan yarin Turkiyya, ya faɗi jiya Juma'a cewa yana son ya koma Amurka ya kuma ci gaba da yin aikinsa a ma'aikatar bincike a sararin samani da ake kira NASA. Sekna Golge, wanda ya zama ɗan ƙasar Amurka, an sake shi ne ranar Laraba jim kaɗan bayan da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan suka yi magana ta wayar tarho. Yanzu haka Golge yana ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro, yana kuma zaune a gidansa a birnin Antakya da ke kudancin ƙasar Dab da iyaka da Siriya. Golge ya faɗa wa muryar Amurka lokacin wata hira jiya da shi a gidansa cewa matakan da aka gindaya masa na sakinsa shine ba zai sake komawa Amurka ba. kuma ya ce yanzu haka an dawo masa da passport dinsa, amma baya son sabawa dokar ta hanyar barin kasar. Daga ƙarshe, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashi 'yan gudun hijirar 149 da kuma wasu masu neman mafaka daga Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, inda ta kai su ƙasar Italiya don tsaron lafiyarsu. Tun ranar Alhamis ne hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki waɗanda aka ceto zuwa wani gari kusa da Rome. Waɗanda aka ceto daga ƙasashen Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Habasha, cikinsu har da yara ƙanana 65. Yara 13 daga cikinsu ɗan ƙasa da shekara ɗaya ne da haihuwa.
Kenan kuka saurara. Toma Dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da aka sake rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wani sabon wa'adin a Najeriya, mata da yawa da kungiyoyin kare haƙoƙin mata yanzu sun zuba ido su ga yadda za a dama da su a wannan karam. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, ɗaruruwan mata sun yi tattaki zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don gabatar da ƙorafe-ƙorafensu akan su ma a dama da su, da kuma fatan koken su zai kai ga kunnen shugaban ƙasa. Wakiliyar Murya Amurka Madina Dauda ta yi hira da wasunsu ga abin da suke cewa.
Barin samu cikakken sunan Hajiya.
Sunana Binta Kasim.
To na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa, me ya zafi?
Wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zabe su, kuma ya kamata a yi da mu. Matan da ke ciki a yi da su. Shi ya sanya muka zo mu nuna musu cewa muna nan.
Kuma idan kina cewa a yi da ku, me kike nufi?
A ba mu matsayi mu ma. Yadda ake ta ba komi, ai dauki dora ma ake ta yi yanzu. Ba wai 'yan majalisa suka zabo inda ake so ba, a dauki dora ake yi. Mu abin mu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba. Amma mu yanzu so muke yi mata a ba su babban matsayi, a san da su, kuma a ba su a ga me za su yi
a majalisar.
In Allah ya yarda.
Bai an taba yi Hajiya kuma ba a ji dadi ba.
A'a. Ai sau daya ne. An dade ana ruwa kasa na shanyewa. Ga mazan nan di yawancin su da aka sa babu wani abun abu da muka gani a zo a gani. Ga ƴaƴan mu nan na shan kwaya, makarantu ba kyau, titi ka hita a bige ka, cikin gidanka a bige ka, da inda kai kahin ka tayi sai kai alwala sau 14 ka shiga mota kahin ka isa inda zaka ka kusa sauke alqur'ani. In Kirista ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of Jesus, saboda kana neman taimako Allah ya kai ka inda zaka gida lafiya. To kuma shine za a ce mu an yi wani abu.
Wayannan mukamai da kuke so din nan kam kashi nawa cikin 100 kuke son a ba ku?
Yo mu muka yi hisu kuma mun ma hisu tunda wasu duk guguwar Baba Buhari ta kawo su.
Matan Baba guguwar Buhari ya kasu?
A'a, ilimin su ya kai su wallahi. Yo namiji na da rai a Najeriya mace za ta hito ce tasiri. Ai tasirin ta cikin gida. A'a, muna so mu ma a yi da mu, muna so kuma a sa da mu. Insha Allah, kuma Allah ya ba baba iko, saboda baba ya ce zai bi gaskiya, zai bi gaskiya, zai yi cancanta, zai yi komi. To muna nan baba, muna jiran mu ga cancanta. Allah ya baka ikon yin cancanta. Addu'a muke maka.
An ci barin samu cikakken suna.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi, FCT Amira Form 1 Abuja chapter.
Na ga kin zo ne, ke ma kina goyen bayan zanga-zangar da mata ke yi ne?
Kanuwata ba zanga-zanga muke yi ba. Mun zo ne muna neman mu kwatan mu kanmu 'yanci, domin duk wani abu da ake yi a cikin Najeriya ne tun ma ba lokacin idan yakin zabe ya taso ba mata suna fitowa 100% kwanmu da kwarkwatan mu amma idan Allah ya bada sa'a aka hau kan gwamnati sai ki ga rabon da za a ba mu kalilan ne wanda mun kuma muna fata cewa ya kamata idan ba a ba ba ai 50-50 ba akalla ko da 30 ko 35 a ce mata sun samu akwai kasashen duniya da mata suke zama shugabannin kasa da manya-manyan mukamai amma a nan kasar mu na Najeriya sai ki ga kalilan din da aka dauka aka ba mata ma dan su maza suna ganin kunji din me yasa za a ba mu mun ko cancanci a ba mu saboda ka dan Allah dan annabi shugaban kasa muna roƙonka a duba al'amarin ka duba lamarin mata a ba mu abin da ya kamata a ba mu domin muna kokari kwarai da gaske sako sako kauye kauye duk zaka ga mata waɗansu ma da goyo ana zuwa ana yakin neman zabe da su to amma kuma idan aka ci muriyan ganga sai a yadda fata saboda ka muna kawo kukan mu gare ka mu mata tunda matan nan ba wai waɗansu wanda ba su da ilimi bane akwai iri-irin mukami da aka sani maza suna rikewa mata ma suna rikewa a Najeriya din nan kuma muna maka fatan alheri Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya wannan bala'o'i da fitinu da suke faruwa ubangiji Allah ya mana jagora zunuban mu yayi yawa laifufukan mu sun yi yawa ya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana kuma ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu na Najeriya Allah ya ba shugabannin mu a dama su yi mana adalci
me bari samu cikakken suna
sunana Hajji Aishatu Adamu
to me ya kawo ku kofar majalisa
mun zo mu roƙi Najeriya da shugabanta Baba Buhari su taimaka su sa mata a cikin shugabanci saboda a kawo ci gaba ga ƙasar Najeriya
kina ganin sai da mata za a ci gaba
a mata su ne iyayen al'umma su suke girmar da mazajen su na aure su suke girmar da ƴaƴan su maza da mata su ne masu tarbiyyar al'umma saboda haka mata kuma suna da ilimi amma idan aka zo wurin ne ba da mukamai sai ga kawai mata an mai da mu baya kawai maza suke dauke wa ƴansu mun ma fi su sani inda aka nufa muna son mukamai tun daga minista tun har abin da yake kasa zuwa board zuwa menene zuwa shugabancin executive offices muna so koma me za a ba namiji idan aka ba namiji daya a ba mace daya kuma ba fada muke ba roƙo muke
to a gaida Madina Dauda masu sauraro anan zamu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Madina Dauda da Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya ina tsammanin ya kamata shi Habila ko ku su ɗan adawa su ga ya mana a hukunci wacce doka ce wadda ta ci bai cancanta ba dan an tsayar da shi dan takara ya zama minista
jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to akwai alamu cewa harkar zaben shekarar 2021 na jamhuriyar Niger fa yana ƙara armashi a sanadin bullar Hamma Ahmadu a cikin ƴan takara
ai sai kulce da bine politikra bine asindan fondare la sab ngunguri
mayar shugaban jam'iyyar Madallu Mana Hamma Ahmadu kenan cikin harshen zabarmanci lokacin da yake ganawa da magoya bayan sa na kasar Turkiya a ranar Lahadi 19 ga watan Mayu mako guda kenan bayan da jagoran na ƴan adawar Niger ya jagoranci wani gangami a birnin Accra na kasar Ghana manufar wannan zagaye na tsohon kakakin majalisar dokokin na Niger shine jaddadawa magoya bayan sa cewa zaben shugaban kasa na 2021 ba gudu ba ja da baya inji Muhammadu Abubakar mai duka usa a jam'iyyar Lumana
wannan ya ba president Hamma Ahmadu dama shi kewaya ayi abu gaba gare kuma ga jama'ar da an gare kuma su tabbatar musu shi a matsayi ne na president Hamma zancen takara te kuma ya tabbatar da in shina da rai da lahiya in Allah ya yarda zai takara
a cewar kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu dawowar shugaban na model Lumana Gida domin tunkarar abin da ke jinin sa shine mafi a'ala a maimakon zagaye a ketare
kamar da ƴan kasa nan cikin gida suka san shi wane ne ƴan gestura sun san dan me ya gudu ya bar Niger wani lahina yayi yasa ya bar Niger me yasa alƙalai ke neman shi yazo ya amsa dalilin abinda aka tambaye shi da shi cikin gida ya kamata ya je ƴan ƙasa suna jira nai bayan jam'iyyar shi ƴan ƙasar Niger ma mu muna ciki muna jiran shi zo shi faɗa mana menene program kin shi a 2021 Allah ka muna rai sai mu san me yake sanye mana Niger to kai mutunan daga nan kana gudu
don a ranakun farkon bayyanar badakalar safarar jarirai Hamma Ahmadu ke kallon abin a matsayin wata makarkashiyar siyasa da aka kulla da nufin ganin bayan sa kuma yanzu haka magoya bayan sa na cewa
kizo gida ko kan kizo gida shi zama ne in har lokacin da ya kamata ya zo akwai wadanda kai mai kokowa nan ne Niger dan haka shi kanka ne ya sani kuma hankali ne kwanci ai duk shakka Sulemana ji
sule mumuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
to ga sheka sule to yayin da muke jiran dawowar Hamma Ahmadu gida idan zai dawo din bari mu juya kan waɗanda suke gidan suna kaddamar da tasu takara ta shugaban kasa a wannan zaben mai zuwa na shekarar 2021 idan Allah ya kai mu mutane kamar su Bazum Muhammad kenan shi dai Bazum din nan ko bayan matsalar da yake fama da ita na tabbatarwa ƴan Niger cewa shi haifaffen dan kasar Niger din ne har ilawo yana da wasu matsaloli
suna ganin naka ya sha banban Mr. President kai ne shugaban jam'iyya mai mulki kai ne dan takarar ta kuma ga ka ministan cikin gida
in ni ban tsaya minister del interior ba ne abokina ne zai tsaya minister del interior akwai bambanci ne yau in don aka dauke ni ne na hita daga nan na koma minister na tsaron kasa kuma aka kawo mu Tariq Allah aka mai da shi minister del interior ai ba a canza komai ba haba mana ya kamata mu yi magana da hankalinmu ko in na zama premier minister akwai wani abin da zai sake in ni ne na tsaya nan bai hana zaɓen na yi shi bisan ƙa'idodi in ni na bar wannan matsayin aka kawo wani aboki na NDS tarayya shi ma ana aya mishi zargi sai dai suna so su ce mu bar gwamnati a je a sa gwamnati kamar yadda suke so na 'yan ba ruwanmu sa'an na gudanar da zaɓe wannan ko ka san dokan ƙasa gaba ɗaya ta hana haka
Bazum Muhammad kenan to akan wannan batu na yawan makaman da ke rataya a wayan shi Bazum din ne za mu tashi a kashi na uku na muhawarar da shi Yusuf din ya shirya mana a tsakanin 'yan siyasa guda biyu da suka hada da Adamu Manzo na ita jam'iyya mai mulki yanzu ta PNDS tarayya da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar adawa ta MP Yankin Kasa wanda ke cewa hakan fa ba za ta sabu ba
bai yiwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema wanda gwamnati za ta kama mata yi bai yiwa a ce kana dan takaran kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma karshenta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zabe za ta yi aiki ka hada da official ministan cikin gida a ce kai da ke dan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan akwatunan zabe wane ne ke kula da su ba jami'an tsaro ba jami'an tsaro na kasa gargashin wa suke gargashin official ministan cikin gida suke duk wasu takardu da hukumar zabe za ta nema kula da su da sa'ido da inda za su shiga jami'an tsaro ke kama ma hukumar zabe jami'an tsaron da suke gargashin kulawar hukumar cikin ministan cikin gida ministan cikin gidan da shine kuma dan takara wannan hankali bai kama shi kuma duk inda ake so a yi adalci ba yanda za a yi yarda da irin wannan tsari
amma ana ganin Habila ba kuma damu ma da wannan zaben ba saboda na daya babu wakilcin ku a hukumar zabe mai zaman kanta me yasa ba za ku tura wakilan ku ba a hukumar ta zabe domin ku ga yadda ake shirye-shiryen zabe
mu ba mu damu da zabe ne ba hakika mun damu da zabe tunda kaga cikin damuwar da muka yi da zabe muna cikin kawance da su muna cikin kawance abinda ba yi cikin kawance sun sani na ka huto ka ce ma wani abubuwan da kuke so ku yi nan ba daidai bane in ana kawance irin wannan ba yi
wai ma za ku je ma wannan zaben
ina zuwa maganar zamu je zabe tana nan mun yi hodi cikin sanarwoyin da muka gabatar muddin zabe za a shinhuda na gaskiya amma da yake ita jam'iyyar PNDS tarayya tana da wakili mai zamanta a cikin wannan committee abinda muke sakawa mu shirya daban daga baya abinda suke dawowa da shi su ce kuma
kashi su gudu amma kar ka manta Habila an kara muku wakilai a hukumar ta zabe mai zaman kanta wanda a baya kuka yi korafi akan shi duk da haka kun ba koma cikin hukumar ba
na gaya maka abun wani zagun kasa ne cikin shi mun kuma gane kamar duk lokacin da muke wasu batutuwa na tattaunawa tare da su muke yinsu kuma mu gane ma juna mu fahimci juna amma daga baya sai wani salo ya bullo a ce kuma ba abin da muka ajiye ba shi bane za a aiki da shi wani daban ne za a aiki da shi sun yi daya sun yi biyu sun yi uku to muka ga abin kamar ya zama renin wayo kamar an doke mu a matsayin waɗanda ba su san ba ko abin da suke yi ne ko kuma a'a gani ake ko wata kila muna bakin siyasa bamu iya sanin duk abin da zaka iya kulla ba na makirci shi yasa muka ce to bari mu tsaya mu koma gehe guda mu yi kallon su shi yasa muke kuka da irin
akan maganar zabe ɗan adawa sun yi korafin cewa bai kamata ba dan takararku na jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohammed yana matsayin dan takara kuma har yanzu yana ci gaba da rike da yana ci gaba da rike mukamin sa na ministan cikin gida wanda ake ganin option ministan cikin gida shine ke da yuka da nama wajen shirye-shiryen zabe
ina tsammanin ya kamata shi Habila ko ku su ɗan adawa su ga ya mana a hukunci wacce doka ce wadda ta ci bai cancanta ba dan an tsayar da shi dan takara ya zamana minista ina son su ga ya mana
babu wata doka da ta hana
babu wata doka da ta faɗi wannan doka ɗaya ce radda kotun koli ta constitutional ta tsaye
kotun tsarin mulki
kotun tsarin mulki ta tsaye da ƴan takara ta ce ga ƴan takara na zaben shugaban kasa ko na zaben ƴan majalisa ko na zaben kananan hukumomi daga ran nan duk wanda yake da rigar minista ba ministan cikin gida ba ko ministan shara kake daga ran nan mukamin ka wannan kudiri da kotu ta dauka ya cire maka wannan riga ta minista kenan wannan lokacin kuma ba a kai shi ba
wato zai ci gaba da rike ministan option national ministan cikin gida har sai bayan kotun tsarin mulki ta tantance takarar shi
muddin shugaban kasa da prime minister sun ci gaba da bashi yarda da amincewa zai ci gaba da rike mukamin shi har lokacin da kotun koli ta tsaida ta ce an amince da takarar shi shi dan takara ne daga ran nan kuma shikenan shi ba minister bane kenan yanzu liga malam masallaci ne ɗan adawa suke duka wannan kuma me yake nuna tambayar da ka musu ta kamar ila wakala ba za su yi zabe ba ba su da niyyar zuwa zabe ɗan adawa dan duk abubuwan da suka yi duk taki-takin da suka yi
shi kuka
so daga 2006
yasa kuka kira yin
nuna daga 2006 zuwa yau
na hatan kan mu je zabe kenan
shi yana nuna shedar ba su da niyyar zuwa zabe dan saboda sun tabbata da zabe in aka ji zabe haduwa za su insha Allah duk garanti da ya kamata duk tabbaci da ya kamata mu bada na shirye zabe ingantacce sarkakacce an ba su shi kamar yanda ka hodi sani an kara mutun suka adda mutun uku ne su musamman ma su NPN kishin kasa su ne suka kawo matsalai a kara yawan wakilai na ƴan siyasa na jam'iyyun siyasa kenan ka gani su ba zuwa zabe ba da ba suke so matsaloli ne suke nema duk matsalolin da suka gindaya an amince da su to menene hujjar su na ba su zabe ba yanzu ka gani sai suka zo yanzu sai suka hudu matsala a jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida dan takarar ta kuma dan takarar ta shine ministan cikin gida kenan bai cancanta bai zama ministan cikin gida tunda shine yake kula da zabe alhali ba shi bai yake kula da zabe ba
wato
hukumar zabe mai zaman kanta ita ke kula da zabe hukumar zabe la seni etin autorite independant de tout pouvoir
amma karkamanta
an ce hukumar zabe zaman kanta take batta karkashin kowace hukuma
amma karkamanta wannan hukumar zabe da kake magana babu wakilcin ai adawa ciki
wakilcin ai adawa kamar yanda na gaya maka Malam Yusuf su suka ki zuwa tunda matsalolin duk da suka gindaya an yi maganin su sun ce wakilan hukumomi dukan su ɗan jam'iyyar PNDS tarayya ne an ce musu to wakilan hukumomi an cire musu ƴancin yin zabe ba su da ƴancin in aka ce yau a cikin hukumar zabe an yi muhawara ba a samu jituwa ba za a je ƙuri'a su wa'annan wakilan hukumomi ba su da ƴancin su je ƙuri'a kenan wa'anda za su je ƙuri'a wakilan jam'iyyun siyasa da wakilan walwalar hula su ne za su je ƙuri'a kenan ina matsalar take
a gaishe ku to da yake ana kallon takarar Bazoum Mohammed kamar ci gaban gwamnatin yanzu ta Isu Muhammadu ce shirin gaba zai ta'allaka ne akan ayyukan ci gaba ko aka san haka da ake ganin ita wannan gwamnatin ta PNDS tarayya ta Isu Muhammadu ta samu kuma za mu diddige inda ake samu kudaden gudanar da duk wannan ayyukan idan ma an yi su ba su suka ne ko kuma yaya aka samu su muna fata za ku kasance tare da mu a shirin na tafi yanzu muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da Habila Rabiu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi da ya shirya mana wannan shiri kuma suka yi kuma shi daga can Yamai a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya
to ma Madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
قال الله سبحانه وتعالى أستغفري وأنا أجزي به يوموانا وكأيت دبوت الأبنجي أجكم ونمو تامي البركة الله ككربي بادم كسام دغتكين انت جوء ونمو تامي رمضان آمين
tashi dan ramadana malamai suna ta kira da halikan munana tarbiya da halayyar banza a ramadana sai kuta watar aisat sauti dan ramadana.